This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfi Lahashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka da muku a wani sabon shiri na daren yau Litinin 2 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa hukumar zaben kasar Ghana ta buɗe rumfunan zaɓe a faɗin kasar don baiwa mutanen da suka cancanta damar kada ƙuri'unsu da wuri. Haka kuma za a ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya fara ziyarar da aka daɗe ana dako zuwa nahiyar Afirka. Za mu ji idan wannan ziyara na da tasiri. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar Mahmud Ibrahim Kwari zai kamana. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Ministan harkokin wajen kasar Turkiya ya faɗa a yau Litinin cewa karadan na cikin sauri da mayakan 'yan adawa ke yi a ƙasar Siriya a baya-bayan nan ya nuna cewa dole ne shugaba Bashar al-Assad ya sasanta da al'umarsa tare da tattaunawa da 'yan adawa. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da aka gudanar a Ankara tare da takwaran aikinsa na Iran Hakan Fidan ya ce Turkiya da Iran da ke goyon bayan ɓangaren 'yan adawa a yakin basasar Siriya sun amince da sake dawo da yunkurin diflomasiyya tare da Rasha na maido da kwanciyar hankali na baya bayan da masu tayar da ƙayar baya suka ƙaddamar da farmaki da kuma kama kusan duk babban birni mafi girma Aleppo. Wannan dannawa da mayakan da Turkiya ke marawa baya suka yi ya kasance babban abin kunya ga Assad kuma ya zo ne a daidai lokacin da ƙawayensa Iran da ƙungiyoyin da take marawa baya da Rasha suka shagaltu da nasu rikice-rikicen. Shugabar kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta caccaki Amurka da Rasha da suka yi katsalandan a binciken da take yi, ta kuma kira barazanar da kuma sukar kotun a matsayin abin ban tsoro. Mai shari'a Tomoko Akane ta faɗa a yau Litinin cewa kotun na fuskantar barazanar ƙaƙaba takunkumin tattalin arziki mai tsanani daga wata mamba ta dindindin a kwamitin sulhu kamar ita ce ƙungiyar ta'addanci. Akane na magana ne kan kalaman da ɗan majalisar dattawan Amurka Lindsey Graham ya yi, wanda ya buƙaci majalisar ta sanya takunkumi ga mai gabatar da ƙara da ƙasashe da ke neman ba da haɗin kai ga kotun. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ma'aikatar lafiyar ƙasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin Lebanon, yayin da rundunar sojin Lebanon ta ce wani hari na Isra'ila kuma ya jirkata wani soja a ɓangaren gabashin ƙasar. Nan take dai rundunar sojin Isra'ila ba ta ce komai kan har-haren ba. Har-haren na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Isra'ila da Hamas suka amince da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda ta kai ga dakatar da faɗan da aka shafa tsawon watanni 14 ana gwabzawa da ya ɓarke bayan harin da Hamas abokiyar Hezbollah ta kai kan Isra'ila. Yayin wancan harin nata, Hamas ta kashe kusan mutum 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250. Har yanzu akwai kusan mutum 100 da ake garkuwa da su a zirin Gaza, yayin da kusan kashi 1/3 ake tsammanin sun mutu. Daga ƙarshe, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga Ukraine a lokacin da ya yi alkawarin tallafawa ƙasar a ziyarar da ya kai birnin Kyiv a yau Litinin. Scholz ya ce Ukraine za ta iya dogara da Jamus kuma ziyarar tasa na da nufin ƙarfafa wannan alkawarin. Ya ce a wannan watan ne za a kai sabbin kayan soji zuwa ƙasar Ukraine. Ziyarar na zuwa ne yayin da ake jefa ayar tambaya kan makomar taimakon ƙasashen yamma ga Ukraine, yayin da Amurka ke shirin canja shugabancin ƙasar a watan Janairu mai zuwa. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To za mu bude taskar rahotannin namu daga kasar Ghana, inda hukumar zaben kasar mai zaman kanta bude rumfunan zabe don baya waɗanda suka cancanta damar kada ƙuri'unsu da wuri, kamar yadda za mu ji a wannan rahoton da wakilin Marduwan Abbas ya haɗo mana.
Hukumar zaben ta bayar da tabbaci cewar za ta gudanar da zaben gaskiya da adalci kuma cikin limana. Shugaban hukumar Uwar Gida Jean Mensa ta fayyace cewar jami'an tsaro da 'yan jarida da ba su bukaci yin zaben na musamman ba, ba za su kada zaben su yau ba, amma za su iya kadawa a zaben gama gari da an ka shirya ran 7 ga wata. Ta kuma bayyana cewar ba za a bayyana sakamakon zaben na yau take ba, sai dai za a hada shi ne a cibiyoyi ko tattaran ƙuri'u a hada sakamako da na ainihin zaben ran 7. Ta yi wa manema labarai bayanin dalilin janye jihohin guda biyu.
On Friday night, the commission was informed by the national security.
Madam Jean Mensa ta bayyana wa manema labarai cewar a ranar Juma'a hukumar tsaro na ƙasa ta shaida wa hukumar zaben cewar an fitar da ɓarin takardar zaben guda ɗaya na jihar Gabashi daga Madaba an buga takardun zaben. Checkpoint Limited ce ta buga takardun, kuma cibiyar bincike ta ƙasa ce ke sa ido tare da cibiyar tsaron ƙasa da 'yan sanda da kuma wakilan jam'iyyun siyasa. Yana da muhimmanci gane cewar an yi tanadin wannan takardu ne wa jihar Gabashi, kuma kamfanin ne zai kona takardun ɓari ya samu fita daga Madaba'an. Dalilin samun wannan labari, hukumar ta yanke shawarar janye takardun na jihar Gabashi domin tabbatar da ba da tabbaci na sahihancin shirin zaben don a buga sabbin takardun zabe na jihar. Saboda Madaba'an, wato Checkpoint Limited ce ta buga takardun zaben na jihar Yammaci, aka nemi a sake dawo da waɗannan takardu a sake buga su. Ina son a fahimci cewar hukumar ta ɗau wannan mataki ne tare da amincewar jam'iyyun siyasa. Zaben na musamman da an ka soma da ƙarfe 7 na safe ya gudana Salin Alin cikin kwanciyar hankali, babu rigima a jihohi 14, kuma an kammala da ƙarfe 5, kuma har yau ana fatan a samu hakan a ran 7 ga wata, inda za a yi babban zaɓe na ƙasa baki ɗaya. Gabanin dai haka, babban sakataren 'yan sanda Jordan Fare Akufo ya sadu da jami'an tsaro da 'yan jarida, ya ja musu kunne da kuma tabbatar musu cewar bana za su tabbatar an yi komai cikin kwanciyar hankali, ya ce.
Foreigners who have come from far and near to witness.
Kowane mahaluki daga waje yake ko ɗan gida ne, waɗanda sun ka zo shaida dama mai kyau da za mu bai wa 'yan Ghana dangane da yadda za gudanar da zaɓen ba na Salin Alin. Ba ma son waninsu ya yi shakku na kowa ke riƙe da tsaro a cikin ƙasar nan in ana zancen zaɓe. Muna tabbatar da shirin yin aiki tare da sauran rukunonin tsaro yadda za mu tabbatar wa masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe, wato takara da jam'iyyun siyasa, cewar babu wani abin tsoro. Ana cikin haka da ɗimi-ɗimi sojojin ƙasar sun ka fitar da tasu sanarwan cewar babu ko soja ɗaya da za a ajiye a tashar zaɓe. Nasu aikin zai taho ne kawai lokacin da 'yan sanda sun ka bukaci taimakonsu. Da fatar wannan zaɓe zai zama zakaran gwajin dafi. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwanullah. Shugaban Amurka Joe Biden ya fara wata ziyara aiki zuwa Angola, tafiyar da za ta bashi damar cika alkawarin da ya ɗauka na ziyarar nahiyar Afirka a lokacin mulkinsa, tare da maida hankali kan wani katafaren aikin shimfiɗa layin jirgin ƙasa. Kan wannan ziyara ne na tuntuɓin malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, inda na tambaye shi yake kallon wannan ziyara.
To, a gaskiya in aka ce fargar jaji ce, mutum ba zai iya musu a kai ba. Saboda watakila ya yi tunanin sai watakila watansa na ƙarshe a wato zangonsa na biyu zai kula Afirka, ko kuma a cikin wannan zangon na biyu ya samu lokaci ya ɗan zagaya ƙasashe biyu ko uku, kamar yadda wasu shugabannin Amurkan suke yi, sannan a ajiye a Afirka inda aka ga dama ajiye ta. A gaskiya akwai ɗan ja kan yadda shugabannin ko kuma tsarin duk mulki da suke tafiyar da shi a Amurka na White House ba sosai suke son karrama Afirka yadda ya kamata ba. Kuma shi Biden alal misali mutum ne wanda da ya yi amfani da damarsa shi karɓaɓɓe ne musamman a Afirka ta Kudu, inda a lokacin da ake musu bambancin launin fata ya fito ya ba su goyon baya ba kaman yanda yanzu yake goyon bayan Yahudawa a kan irin tsarinsu ba. A lokacin Afirka ta Kudu ya fito ya tsaya a kan gaskiyar cewa tsarin bambancin launin fata biyu ba kuma suna ƙaunarsa, amma wataƙila ma abin da ya sa South Africa ba saboda bambancin wannan Yahudancin da ake matsala da South Africa ta fito tana ja, shi kuma yana ba da goyon baya shi sa ya tafi Angola.
To amma duk da haka daktar, za a ce wannan tafiya za ta yi wani tasiri duk da cewar ƴan kwanaki ne suka rage mishi a karagin mulki?
Ba na jin akwai wani muhimmin abu da shi zai iya tabbatar da, amma a tsarin diplomasiya na Amurka akwai alamun cewa wato China da Angola suna kasawa, a yanda watakila akwai kaso mai yawa na man da China suke samu daga Angola zuwa su kuma suna gina musu wato kayan more rayuwa da hanyoyi da sauransu. To wannan zai iya dan tsolewa America ido saboda suna bin duk inda suka ga China ta fara wato tagomashi su rinka sa hannu suna sa ido don su ma su samu dama a wurin kuma su hana wannan ya tabbata sosai.
To ana yawan cewar kamar Afirka shugabannin Amurka ba sa yawanta ziyara zuwa Afirka, musamman shugaba na ƙarshe da ya je shi ne Obama lokacin da ya je Kenya, sai shi kuma wannan da ya je shi a wannan kwanaki na ƙarshe. Shin Afirka ba ta da wani tasiri ne? In kuma tana tasiri, me yasa za mu ga China da Amurka suna ƙoƙarin gwagwarmaya kowa ya samu karɓuwa a Afirka?
To a gaskiya har yanzu Afirka ba ta tasirin da wato za ta wato matuƙar martaba a idan manyan ƙasashen duniya ba, saboda idan ka kalli su suna son kasuwanci ne da ci gaba, kuma in ka duba kasuwancin da ake a duniya kashi biyu a cikin ɗari ake kula Afirka a ciki. Suna son harkokin ci gaba na ma'adanai da wato masana'antu da technology. Afirka ba ta ba da kashi biyu a cikin ɗari na wannan masana'antu da technology. Abinda suke da shi Afirka shine suna da mutane gwarzaye wanda Allah ya ba su ƙwaƙwalwa, wanda in sun je can sun zauna in suka shiga tsarin suna ba da taimako sosai. Amma Afirkan babu wani tsari da aka gina wanda zai iya fitar da wannan amfani da Afirka. To kaga shi yasa sai dai kawai su kula ta dan a cikin tarihin su suna rubutawa, ko kuma ana labarinsu a ce ai su ma sun je Afirka suna shi. Amma ba su da wani abu muhimmi. Kwanan nan da duniya ta fara wato dan ringitse-ringitse, matsayin sojoji da suke so su aje a kasashe musamman na Afirkan zai sa ta kara amfani a wurinsu. Amma banda haka a gaskiya a tsarin tafiyar da duniya har yanzu ba a ba Afirka wannan muhimmin wurin ba, sai dai ana zuwa a samu ma'adinai, wanda kuma duk wanda kaga ya damu kama yanda nake tunanin shi Biden maganar fetur ce ta kai shi Angola idan maganar ma'adinai ta zo.
To Dr. Faruk Bibi Faruk kenan na Jami'ar Abuja, mun gode. To kafin mu kiga shirinmu na gaba, a shakata da wannan.
Na yi shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya, zan zayyano kamanninta dan dubayya, ka dauki alƙalami zana in zaka iya wato maso kokun baza na kosa ba. Karshen labarin da nake bam hadu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba. Shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba. Ku gyara zama labarin ban faru ba. Tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanubani na nausa. Ga zuciya na tafadin kada umfasa, ina tabe na yi karo da dan Musa. Yaso dan huta ni kwana ce ban gaji ba. Allah ya kyauta haka zuciya take cewa, bari mana sai kun saba kafin shaguwa. Abinda na so da ki gane ke kin yi mantuwa, ta ce akwai labarin da mai rikitarwa, da na ji labarin.
garin da tafiyar Banyo ba. Tafiya nake nisa nai karawa, na wuce Gombe yanzu na shigo Adamawa. Na dakata na yau tsayuwa, nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa, ban jin daɗin lokacin ta yayo Banyo ba.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 22.5 zangon FM. Haka kuma za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo don sauraron wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. A nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 3:15. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba.
Masaurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ba mu al'ummar Dutse ba ma, al'ummar garuruka da dama suna murna akan wannan abu.
An kaɗa Dutse yadda suke ci gaba, kullum ƙara hauhawa take, mutane da duwa suke gari ƙara ci gaba.
Kawo wannan ruwan zai taimaka matuƙa wajen haɓɓaka noman rani.
Mu abin da za mu yi a ciki idan an gama aikin, za mu yaɗa ruwan a cikin gari.
Mazauna birnin Dutse, fadar gwamnatin Jigawa a Najeriya da al'ummar wasu garuruwa da ke kewaye da birnin ne ke maraba da aikin katafariyar cibiyar samar da ruwa ga birnin, wanda za ta lankwame kusan naira miliyan 60,000. A dakace mu.
Yau ga wasu nan tuke nukura, don mun san an ce mun nasara, wasu ma a ciki nasu sun fara. Haɗa gulma tsakani kan akara, ko ohwa gama ko wasan gara.
Madalla, masuware fiye da shekaru 20 kenan aka kwashe da yunkurin samar da cibiyar ruwa da za ta wadata birnin Dutse da ke zaman fadar mulki ta gwamnatin Jigawa a arewa maso yammacin Najeriya. Manufar wannan yunkuri ita ce magance matsala da ƙalubalen da birnin ke fuskanta shekaru da dama da suka wuce ta fuskar ruwan sha. Da alama dai yanzu an fara kamo bakin zaran, domin a watan jiya ne na Nuwamba majalisar zattarwa ta shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta amince da a bada kwangilar samar da wannan cibiya akan kuɗi kusan naira miliyan 60,000. Baya ga gina cibiyar, aikin ya kunshi shimfiɗa bututun ruwa daga madatsar ruwa ta Suntilmawa mai nisan kimanin kilomita 60 daga birnin Dutse, fadar gwamnatin Jigawan. Wannan Rabul Abubakar Kabiru Abubakar shine shugaban kwamitin shirya kasafin kuɗi na Majalisar Wakilan Najeriya, ya ce domin fara wannan aiki sun sanya naira miliyan 15,000 a cikin kasafin kuɗi na wannan shekara ta 2024 da ke karewa.
Wannan aiki na aikin ruwa na Dutse, kamar yadda majalisa ta shugaban kasa ta amince a wannan aiki akan kuɗi naira biliyan 59, wanda kuma wannan aiki ne da shekara biyu ana isa. Mai girma gwamnan jihar Jigawa shi ne ya kokari ya yi zo majalisar dokoki ta ƙasa cewa wannan aiki yana da muhimmanci a wannan jihar ta Jigawa, musamman wannan gari na Dutse a matsayin da babban capital wannan jihar. Muka amince aka sa kuɗi a cikin budget wanda yanzu har an zo matsayin da an bada aiki.
Kamar kwamitin ka nawa ya sawa a kasafi na bana?
Naira biliyan 15 an sawa da.
Zuwa shekara mai zuwa, kamar akwai yiwuwar ƙara kenan?
Za mu ƙara biliyan 20 in Allah ya yarda, ko fiye da haka.
Shi kuwa Honorable Sada Soli da ke shugabancin kwamitin kula da harkokin ruwa na Majalisar Wakilan ta Najeriya ya bayyana aniyarsu ne ta bibiyar yadda wannan aiki zai kasance har a kammala shi.
Za mu sa ido kuma za mu ga yadda aikin nan kuma insha Allah sai mun ga aikin ne.
Kamar kashi nawa aka raba shi kenan?
Kana ta wajen kashi biyu ne ko kashi uku, domin yawan shi, don kada a ce an ɗauka gaba ɗaya an yi, don ba zai inganci ba aka yi shi gaba ɗaya.
Da zarar an fara aiki, za mu zo mu bincika mu gani, za mu kira shi ɗan kwangilan da kuma hukumar mu wadda ke kula da albarkacin ruwa na madatsar Hadejia da jama'a re. Za mu zauna domin mu zayyana yadda za mu kalli yadda aikin zai tafi, domin mu tabbatar da cewa yadda aka ce za a yi aikin nan an yi shi, an tabbata mutanen Dutse an hida su cikin al'amari na ruwan sha da suke ciki.
To kowace rawa gwamnatin Jigawa za ta taka a kan wannan aiki, la'akari da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta ɗauki gabarin aiwatar da shi, Gwamnan Jigawa Malam Umar Namadi yayi ƙarin haske.
Mu abin da zamu yi a ciki idan an gama aikin zamu yi haɗa ruwan a cikin gari. Zamu saka cikin kasan kuɗi na shekara 2022 duk da cewa a wannan shekara ba mun saka. To amma dai yake ba a fara aikin ba. To yanzu kan za a fara aiki gadan-gadan. Ma zamu ci gaba da bibiya a wurin majalisa, zamu ci gaba da bibiya gurin shi ministan ruwa domin a sake sa kuɗi. A wannan shekara ta kasafin kuɗi na shekara ta 2025
ya dutse ce za ta amfana ko kuma akwai wata kila garuruwa da suke
a wannan ai idan wannan ai Allah kaɗai sun garuruwan da za su amfana da wannan abu saboda haka ba wai iya dutse bane garuruwa da suke ke wani dutse su ma za su samu cin moriyar wannan al'amari cikin yadda
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Yanzu haka dai mazauna birnin na dutse da kewaye da za su ci gajiyar wannan aiki sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan yunkuri na gwamnati.
Sunana Muhammad Tahir daga unguwar Takur site. Gaskiya na yi farin ciki matuƙa akan wannan shiri da gwamnatin tarayya ta kirkiro musamman idan ka dauko bangaren noman rani. Mu nan yankin dutse sakamakon ba mu da wani babban ruwa ba a noman rani sosai ko in ce ba ma a yi sakamakon ba kogi rijiyoyin mu wasu sai an tona sai su kafe haka dai yasa manoma har suka gajiya da wannan batu. Amma ka wannan ruwan zai taimaka matuƙa wajen haɓaka noman rani wanda hakan zai sa matasa su dan samu aiki sannan kuma a yaki da yunwa da take addabar mutane a fadin kasa gaba daya.
Ni sunana Hamidan Yunusa a Isare nake a mazabacce mu. Magana da ake ta dutse Greater Wuta abu ne wanda yake abin alfahari ga dan cikin dutse da ma kauyukanta. Sunana Honorable Dauda Huda Abaya. Wannan harka ta ruwa da za a dauko shi daga Sintilmawa ya zo wannan babban birni namu ba mu al'ummar dutse ba ma al'ummar garuruka da dama suna murna akan wannan abu.
Sunana Rabi Katangare. Mu dai wannan ruwa da aka ce za a yi shi, za a samar da shi garuruwa da kuma inda suke da matsalan shi. To mu dai aka mana gaskiya za mu ji daɗi. Kuma sannan wajen tsaftar muhalli ma kaga dai idan aka ce an samu ruwan nan bunƙasa al'umma ne. Mutane wanda za a yi amfani da shi za ka je ka ɗebo abinka cikin kwanciyar hankali ba wani turerin ya ba komi.
Sunana Awali Isa. Daga mazabar garkon Ali Alman kuma kyawa. Halato wannan game da wannan shiri da aka yi na kawo ruwa daga Sintilmawa zuwa nan dutse to gaskiya wannan ba karamin ci gaba bane ba domin wannan halin da mutanen dutse suke ciki na wahalar ruwa da kuma ainihin karancin ruwa da ainihin ake fama da shi to gaskiya in an kawo ba karamin ci gaba ne kuma gwamnatin tarayya sai da mai mata godiya a duk jagororin da suke da ruwa da tsaki wajen nemo wannan project Allah ya saka musu da alkhairi.
Sunana Kumar Aminu Umar Katangare. Al'ummar garin Dutse sun jima suna fama da matsalar ruwa kuma har yanzu ba a zo ga step din da za a ce an bar matsalar ruwa ba. In ka tsaya ka duba ai akwai tanki wancan na Kirgefan Sayak amma me ba zai wadatar da duba ba kuma in ka dau dutse yanda suke ci gaba kullun ƙara hauhawa take mutane da duwa suke gari ƙara ci gaba yake muna babu abin da zamu sha kan wannan abin sai dai Ubangiji Allah saka da alƙa.
Masu sauraron ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Barkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai
hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta shirya gudanar da wani muhimmin taro da hukumar wasanni ta kasar a wannan makon domin tattauna makomar kungiyar kwallon kafar kasar ta Super Eagles tare da zimmar cimma matsaya kan tabbataccen mai horar da 'yan wasan kasar. Hakan ya biyo ne bayan takaddama da takace mai tsakanin hukumomin biyu kan wanda zai jagoranci kungiyar wacce yanzu haka take karkashin shugabancin riƙon ƙwarya na Auguste Negabon wanda aka nada bayan sallamar Trinidad George a cikin watan Yuni biyo bayan rashin nasara a wasanni. Da karɓansa kuma Negabon mai shekaru 59 ya sami nasara ta kai ƙasar ga samun tikitin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta farfadi a kasar Morocco. Wasu majiyoyi sun bayyana cewa hukumar wasanni ta kasar tana da ra'ayin tabbatar da Egabon da ya ci gaba da shugabancin kungiyar, yayin da ita kuma hukumar NFF ta dage kan matsayinta na nemo koci daga kasashen waje. A watan da ya gabata, shugaban hukumar NFF Ibrahim Gusau ya bayyana cewa yanzu haka sun soma tattaunawa tare da farautar koci daga kasar waje, haka kuma sun soma tuntubar masu kamfanonin daukar nauyi kamar Dangote da Buwa da MTN da Babai Jebu domin sauwaka samun kudaden albashi da sauran haƙoƙin da za a biya kocin. A kasar Ingila kuma, mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester City Pep Guardiola ya mai da martani kan dubban magoya bayan kungiyar da suka rika kiran da a kore shi daga kungiyar. City din ta sha kashi a wasan gasar Premier a gidan Liverpool da ci 2 da nema a jiya Lahadi, lamarin da ya sa masoya kungiyar suka so marera wake da take da suke cewa za a sauya kocin a gobe da safe. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar da yanzu haka take rike da kofin gasar Premier da ta lashe su 4 a jere, take fuskantar koma baya sosai na tsawon wasanni 7 ba tare da nasara ba. Sosai dai bayan kammala wasan, Guardiola ya tunkari masoya kungiyar yana mai daga yatsunsa 6, inda yake ishara da tunatar da su cewa ya lashe gasar ta Premier har sau 6 tare da kungiyar. Yayin wata tattaunawa bayan wasan kuma, Guardiola ya bayyana cewa sam bai yi tsammanin rana irin wannan za ta zo da masoyan kungiyar za su yi masa haka ba, idan aka yi la'akari da dimbin nasarorin da ya samu tare da kungiyar. A ɗaya bangaren kuma, manazartar lamurin wasanni na bayyana ta baba kan yiwuwar koma kare kambin gasar ta Premier ga Manchester City bayan kashin da ta sha a hannun Liverpool da yanzu haka ke jagorancin teburin gasar. Nasarar ta Liverpool dai ta bata adadin maki 35 a yanzu, tare da tazarar maki 9 tsakaninta da Arsenal da Chelsea da ke binta, yayin da yanzu haka kuma City din take ta 5 a tebur da maki 23 kasa da Brighton da take ta 4 ita ma da maki 23. Halin da ake cike kuma, shahararren dan wasan kungiyar ta Liverpool Mohamed Salah ya bude kofa ga yiwuwar komawarsa kungiyar PSG ta kasar Faransa a daidai lokacin da ake rarrabe daɗin rashin tabbas a makomarsa a kungiyar ta Liverpool, wacce kawo yanzu bata koyi maganar bashi sabon kwantaragi ba, yayin da kwantaragin ta zai kare a ƙarshen wannan kakar wasanni. Kungiyar PSG ta daɗe tana farautar dan wasan da za ta maye gurbi da shi tun bayan da shahararren dan wasan take Kylian Mbappe ya koma Real Madrid ta kasar Spain. Rahotanni sun bayyana cewa tuni da Salah ya soma tattaunawa da PSG din domin soma shirin komawarsa Salim Alan a ƙarshen kwantaraginsa. To ƙarshen labarin wasannin kenan.
To madalla a gaida Murtala, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai, amma fa wannan karan a takaice.
Ministan harkokin wajen ƙasar Turkiya ya faɗa a yau Litinin cewa kara dannawa cikin sauri da mayakan 'yan adawa ke yi a ƙasar Siriya a baya-bayan nan ya nuna cewa dole ne shugaba Bashar al-Assad ya sasanta da al'umarsa tare da tattaunawa da 'yan adawa. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da aka gudanar a Ankara tare da takwaran aikinsa na Iran Hakan Fidan ya ce Turkiya da Iran da ke goyon bayan ɓangaren 'yan adawa a yakin basasar Siriya sun amince da sake dawo da yunkurin diflomasiyya tare da Rasha na maido da kwanciyar hankali na baya, bayan da masu tayar da ƙayar baya suka ƙaddamar da farmaki da kuma kama kusan duk babban birni mafi girma na biyu a ƙasar Aleppo. Shugabar kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta cicciki Amurka da Rasha da suka yi katsalandan a binciken da take yi, ta kuma kira barazanar da kuma sukar kotun a matsayin abin ban tsoro. Ma'aikatar lafiyar ƙasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin Lebanon, yayin da rundunar sojin Lebanon ta ce wani hari na Isra'ila kuma ya jikkata wani soja a ɓangaren gabashin ƙasar. Nan take dai rundunar sojin Isra'ila bata ce komai ba kan har-haren. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga Ukraine a lokacin da ya yi alkawarin tallafawa kasar a ziyarar da ya kai birnin Kyiv a yau Litinin. Scholz ya ce Ukraine za ta iya dogara da Jamus, kuma ziyarar tasa na da nufin karfafa wannan alkawari.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirinmu na yau baki daya, sai a kasance da mu da karfe shirin na safi gobe Talata, inda za mu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe ta nika shirye-shiryenmu na yau, sai kuma Julie Lathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau Mr. Carl. Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.